kuma insha Allah saurara daga wajena da daraktan alajin jiya sitti to kuma la Allah idan lokaci ya shige na magarba idan sallah to za mu iya bada maja ya zama interactive sessions ne kun ga gaba ɗaya an sanya takunkumi a bakin mutane kuma kowa yana da abin faɗa abinda zai baka waki an gabatar da taimakon da suna da alaka da wasu jihohi kuma akwai ɗan jihohin a wajen da ya kamata a ba su dama su yi bayani to amma kun ga jiya mun samu asarar awa hudu a wajen shirye-shirye yau ma kusan awa ɗaya da rabi ya ka dumbu mai haka ba papers dinmu ba za su shige gaba ɗaya ba da ya ko dole bi compression mu ga mun yi wannan in ya so ana kammalawa sai kowa ya ce kan babuncinsa sai kuma mu faɗi gobe gobe ne ranar rufewa muna da manyan baki muna da honorable minister of defense wannan confirm zai zo as a chairman of the occasion muna da kuma right honorable speaker na house of representatives as the guest as special guest of honor muna da professor Tumza a matsayin guest speaker wannan asarar kwata yanzu haka ya iso Abuja yana hanyar masauki akwai professor Sa'id Ahmad yana nan akwai takarda mai maka alaƙa tsakanin ta saboda da an kira da sallar juma'a na tanzam da aka gobe kamar instruction din da aka ba mu idan ba a fara a wannan lokacin ba to ba za a iya kammala na juma'a ba kuma nan masallacin juma'a ne ana zuwa yanzu muna da abubuwa da muka faɗa guda takwas guda goma ne amma ban rage su sun zama takwas bakwai daga wajena za su fito ɗaya kuma na ƙarshe daga wajen mai girma da rantan agaji muna da guda biyu daga wajen malam sai ku dinto amma kasancewar baya na mun jidancin su a cikin waɗannan muhimman abubuwan ku tawasila ne yanzu nan insha Allah wa mutum na ɗaya a fatan abin da malam jami'i ya faɗa jama'a a kiyaye neman trending a wajen tafsiri abin da ake nufi da trending shine kai tafsiri kawai don ka faɗi wata magana ta kara ne duniya saboda wannan yana cin karo da ikhlasi wasu da yawa suna bin hanyar zage-zage kawai don su yi trending malam wane ya taɓa ni don haka wallahi ni ma sai na taɓa shi shi zagi ko na kafiri da ɗan bid'a bai kai mahimmancin koyar da karatu ba wani zai ga cewa ga wata matsala ta saɓani tsakaninsa da wasu ko bambancin addini ko bambancin aƙida kawai zai amfani da wannan mimbarin shi ma don ya yi zagi saboda yanzu da ka yi zagi ya kasa mutane ta hanyar raddi mara fa'ida wannan bidiyon tsari an san bala'in da muka shiga matsala sai ta taso manyan malamai sun shiga sun yi bayani amma kowa sai ya tsoma baki wai kawai su yake shi ma in yayi magana magana sai ta yi trending ta hanyar kutsawa cikin mutuncin mutane wani lokacin ma dan uwanka ne ahlus sunna saboda bambancin fuskar wani abu ka dira a kansa dan trending na uku ta hanyar kuri da bayar da labarin kai wannan awa ɗayan da kake da ita ta isar da saƙon Allah ce ba ta isar da saƙon ka ba ce magana kwalliyarka da ilimin da Allah ya baka da abokananka da familinka ka kare ta sai ga wanda abin yake da alaƙa da shi amma ya kaji duk motsi ya kace ni shi yasa dama ran nan shi yasa kwanaki wannan gaskiya bai dace ba kuma don Allah malamai a kiyaye ta hanyar campaign na siyasa wallahi wanda duk yayi amfani da mimbarin tafsiri ya yaɗa manufar wani ba manufar addini ba zai je wa Allah bayani kuma ya ci amana Allah ya ci amanar al'ummar da yake karantarwa ba a hana ka kai kamfen ɗinka na siyasa ba amma ka tanadi zarafin da za ka yi kamfen ɗin amma kada wurin fassara ma'anonin ayoyin Allah ya juya ya zama wurin ka yi wani abu a liyaka ko kuma ka yi wani abu don a gane ka yi a tsara maka wani matsayi ka nemi duniya da abin da Allah ake nema da shi to don haka wannan a kiyaye wannan trendin ɗin sai abu na biyu a kiyaye aron bakin kungiya a ci mata albasa musamman a matsalolin siyasa akan samu su masu azzarfi a cikin mu mudin dai sai ka arba kin Sheikh Abdullahi da Malam ko ka arba kin Sheikh Yakubu Musa ko Sheikh Jalal Jalingo abinda baka da tabbas akai ko kuma ka ce mu a izalance to ka tabbatar da duk abinda zaka faɗa wannan mawkifi ne rasmi shugabannin mu suna da kauda kai da ta samu amma akwai abubuwan da suna bakanta musu rai ba sa jin dadi wallahi kuma akallin shi kamar da na ga muku mafi karancin abin da zamu yi mu mayar da bashin da suke bu kamar da na ga muku yanzu kun ga taron nan da aka zo wallahi aka ga muku budget din da aka yi na taron abin zai kwance maka kai a barka da iyakar abincin 3 square irin abincin da ake ba wasu mulkuba to dan Allah ni ko magana da yawo kungiya su kansu kuma shugabannin suna dan daransu mu tsaya mu wakilci kan mu wakilci sakon da muke isarwa amma ita kungiya tana da hanyoyin da take yi wajen isar da nata sakon na uku a cikin sakonni bakwai a guji ƙarya ta hanyar magana da ta hanyar aiki ta hanyar magana abin zai baka kunya ka san abu sani wanda yake maganar ya san ka sani amma ya sharara ƙaryar da in bai ji tsoron Allah ba kai ya ji tsoron nawa ƙarya a magana a zance shaci faɗi ka zo ka ce kusan kaso 90% a wata ƙididdigar a wata ƙididdigar kuma ga malam ya faɗi AI ɗin nan yanzu haka kawai akwai AI abin da ake nufi shine artificial intelligence akwai wanda yake hada hoto akwai wanda yake hada magana kawai sai kaga an kawo wani abu an ce yanzu kasar Saudiya ta halatta sai da giya sai a hado maka wata gidan jarida yana bada labari gashi nan kuma an fada wannan labari mai matukar tsada da ya kamata makiyan kasashen kasar Saudiya su kwashe shi su yada shi ta ko ina amma ka duba wancan tashar babu ka duba wancan sai dan wannan abin da wani ya turo maka sai ka yada kawai da an zo ka rabe ka ce yanzu saboda tsabajin din Allah nan nan Saudiya kai kaza ba wai Saudiya ka dai ba ko ma ina ana yin haka Allah ba zai rubuta ka a matsayin makarici ba kuma ma ina ruwanka da wannan matsala a matsayin karama da mutunci da kuma ƙarya ta karatu baka karanta littafi baka ce ka karanta baka je wuri baka ce ka je abubuwan da in baka yi ba za su cutar da kai a komai ba musamman ƙarya saboda koyi da nuna cewa ni wani ne sannan na hudu shi ne wannan saƙon yana da matuƙar muhimmanci mu mai da hankali a kan matsalolin da suka shafi iyayenmu mata matsalolin da suka shafi iyayenmu mata mafiya yawan ba su tafiya tafsiri suka fi tafsirin maza kuma su yi na mata mafiya yawa to da yawa waɗansu sun manta da Allah ya ce wa laysa dhakaru kal unsa khitab ɗin da muke wa maza wasu shi muke wa mata ya kamata mu ba wa matsalolin iyayenmu da ƴaƴanmu mata muhimmanci ƙwarai da gaske a abin da ya shafi tafsiri sawa'un a saƙon da muke ba wa maza iyayensu da mazajensu da kuma a saƙon da muke ba su da kansu ga matashiya na ɗaya wajibi ne mu da kanmu musulmai mu dinga faɗan martabar mace kun san yanzu akwai world order da ta taso ana kiranta GBV world gender based violence wannan gender based violence din wani abu ne da ake cin kasuwarsa a yau wanda mutanen kirki sun shiga mutanen banza sun shiga su suka kuma a yawa a ciki yanzu daga wata ƙasar ne za a turo wani ya maka bayanin darajar mace bayan kana da shi a cikin alkitabu wa sunna ku shiga cikin alkitabu wa sunna ku nemo ayoyi da hadisai da maganganun malamai da suke nuna martabar mace ku gaya wa mazajen su cewa matansu da iyayensu da ƴaƴansu mata suna da martaba da daraja ga dalili su ma matan ku bari su fahimci cewa mutane ne masu martaba da daraja na ɗaya kenan na biyu ku faɗakar da matan da kuma mazajensu da iyayensu irin nauyin haƙoƙin da suke da shi a kan iyayensu da yawa yaro ƴarsa za ta balaga a yi haƙuri da lafazin nawa za ta kai munzali amma ba zai tambayi uwarta akan yaya ake sai mata abin da za ta tsanta da jikinta ba, saboda yana jin kunya ce yana jin kunya mahaifiyarta tare da ta fara ko wani mugun hannu. Ku yi kokari ku samar da hanyoyi na musulunci na kunya wanda ba rashin kunya a ciki, na dattaku wanda za a dinga faɗakar da iyaye su gane cewa ƴaƴansu ba suna tasowa mata ne suna da wasu buƙatu na musamman da ya kamata koda a cikin hikima ne a dinga kulawa da waɗannan buƙatu. A fahimci cewa yarinya in ta tasa a matsayinta na mace tana buƙatar wasu abubuwa na ƙyale-ƙyale da ƙawa na wanda ɗan uwanta namiji baya buƙata, in ka hana ta wani zai mata. Ku yi ƙoƙari ku taya iyayen wajen tsare haƙƙin waɗannan ƴaƴan nasu mata. Kar ku bari sai a makarantar boko za su haɗu da waɗansu ƙawayensu ko kuma waɗansu marasa tarbiyya da za su iya gwada musu wannan. Sannan ku faɗakar da su iyayen da kuma su matan akan damar da addini ya tanadar wa mace ta ta yi ilimi, ta koyi ilimi domin ta samu damar da za ta rayu kuma ta tarbiyyantar da ƴaƴanta. Kuma a sanar da iyaye musamman maza, mu maza, akan kada mu shagaltar da matanmu a azumi a harkar girke-girke kawai. Mu yi ƙoƙari mu saba musu wani lokaci da za su tarbiyyantar da imaninsu. Mu kula da girke-girken muhimmi ne jiddan, amma abin da za su tarbiyyantar da imaninsu yana da matuƙar muhimmanci. Sannan yanzu an shiga wani lokaci na sana'o'i, to akwai waɗanda daga baɗe suke rufewa matansu ƙofofin sana'o'i, akwai wanda suke buɗe musu ƙofofin sana'o'in, mace tana da ɗan delivery ɗinta, tana da wanda take sarar kaya a wajensa, tana yin harkokin da dukkanin ta baka miji bai sani ba. Ya zama wajibi a faɗakar da ta'alim na musulunci, farko ba haramun bane ba idan mutum yana da ra'ayi ya ɗora matarsa a kan hanyar samun arziki, hanyar da za ta samu arziki. Allah ne hana ta ba, yadda Allah ya yarda namiji ya samu arziki haka mace yadda ta samu arziki. Amma wajibi ne duk arzikin da za ta samu ta kiyaye ta'alim na musulunci, ta kiyaye haƙƙin aure. Ku faɗakar kanku bari a dinga faɗa, suna gani a fina-finai ana tallatawa women economic empowerment, women economic empowerment, ta gani ta ji taimaka dariya ta ce amma muna mu baban ba haka yake ba, sai da a wasu sunna. To ku a ina namu koyar wata addini, maza la suna ya empowerment ɗin mata, a nemo yadda ya empowerment ɗin nasu. Kar mu bari wasu su shigo su ce za su yi mana, in abin ya bar hannunmu ba haka ba. Azumin nan hanya ce mai matuƙar muhimmanci da za a yi haka. Sannan har yanzu akan abin da ya shafi mata, akwai nau'o'i na cin zarafi, na cizgunawa da kalmomi marasa na rashin tarbiyya, mutum ya ɗora matarsa a shan, wanda kuma babu wani dalili da nassi da ya ce ka ɗora matarka a shan. Wani ma saboda zafin rai ga talauci ga yanayi ya rufe matar da luka, wannan balance ne, bai kamata ba. Abi hanyoyin shari'a na ladabtar da mata in sun yi ba daidai ba, dole mace sai da ladabtarwa. In ba mai ladabtar da ita za ta ci karanta babu baka, amma mai ladabtarwar a gaya masa hanyoyi na shari'a da kyawun hanyoyi na al'ada wajen ladabtar da mace. Sannan akwai mazan da saboda tsabagen zalunci, mace za a raba gado a bata nata, amma shi saboda shi ya fi kowa wani mamaya zai yi rabta ciki a kan gawar nata a kan buƙatunsa na ƙashin kansa. A can gefe sai a yi ta gaya mana ana cewa mu azzalumai ne, alhali mu kuma muna dindini, idan mu da sababbinmu da za mu iya faɗa kuma addini ya yarda mu faɗa, sai kuma in abu ya lalace mu zo muna zargin kanmu. Da haka don Allah jama'a a faɗakar da wannan, macen da take da gado da wacce ta samu kyauta da wacce take aiki ta samu kuɗinta bisa ƙa'ida ta shari'a, to idan za a ci kuɗinta a sani cewa ya yi wallabina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil hatta ma ta'ti, kamar yadda bai halatta ta ci dukiyarka bil batil ba, kuma haka bai halatta ka ci dukiyarta bil batil ba. Kada tana siyar da alawar madara da wai sai ka bari ta yi bacci kawai ka je ka dindina ka saka a baki, saboda kana ganin da kai da tashin mallaka wuya ne, in ka karya ta kuma a zo a rasa yadda za a yi. Sai abu na biyar shine a mai da hankali akan kiyaye harshe, musamman haƙƙin malamai. Don Allah ƴan uwa, mu rage yajin zuciya, yanzu jagora ne ku malami zai kuskure wani kuskuren da gaske ne amma kan kace me wannan kan a bashi damar zuwa sati mai zuwa ya gyara kafin sati mai zuwa an auna masa kilo kilo na cin mutunci da zagi da gyara rake da kuskurantawa ko liman ne yakan danki kuskuren aya ko wani abu kafin ba ka gyara masa zai zawo ya gyara da kansa mu kiyaye harshen mu mu kiyaye harshen shugabannin mu tabbas muna fuskantar yanayi na zalunci na halin takalin dai to amma mu ba hanyar da shari'a ta ce a bi wajen kokarin kaucewa irin wannan zalunci to insha Allah sai abu na shida shine ayi amfani da wannan damar wajen fadakar da mutane akan irin barazana da take fuskantar ta kwararowar hamada da sauyin yanayi wanda ke faruwa sakamakon yanke bishiyoyi ko itatuwa da kuma rashin dasa waɗansu hauhawar zafi da hauhawar sanyi da ambaliyar ruwa kamar yadda muka gani a wannan lokacin don Allah a yi bincike akan matsalar ita ce da malam sai ku bi ku kaso ya dan faɗa to amma baya nan sai abu na wanda ba ka tsaya a kan shi wanda lokaci mafi ashirin a baya to sai abu na bakwai shi ne an yi magana a kan malamai masu kallafawa masu saukarsu to jama'a in fa za a saka ɓarawo a mutuwarsu wannan da Allah ya yi haƙuri wannan matsalar saboda ta shiga miliya to tana buƙatar clarification mun yarda cewa akwai wata fi'a wata ɗa'ifa ta malamai da suka ɗauki lokacin tafsiri lokacin biyan wasu buƙatu na ƙashin kansu amma a sani a cikin wasu jami'o'i da wasu masu masaukin malamai akwai wa'anda su ma kuma suke da irin wannan ɗabi'ar ta wasu daga cikin malamai za su yi amfani da malamin wajen su kuma biyan wasu buƙatun na ƙashin kansu malami in ya zo tafsiri ba fata bari ko kuma wani yayi aiki da safe da rana a ɗauke shi a kai shi ziyara can a ɗauke shi a kai shi can wannan duka baya laifi amma a yi tsari a samu masa lokaci da shi ma zai yi bincike a samu masa lokacin da zai yi tunani in yana da iyali a samu masa lokacin iyali kuma kamar yadda aka umarta cewa yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi kuma idan kuna da arziki da yalwa ba laifi bane ba ku wasa'awa malami abin alfahari ne yau a ce malami ya tafi tafsiri kafin ya tafi ba shi da abu kaza ba shi da abu kaza amma cikin abin da Allah ya kaddara na ajiri bishirar mu'min da Allah zai fara gaggauto masa da shi tun a duniya a ce a sanadiyar zuwan sauran Allah ya yassare masa kaza da kaza da zai taimaka masa wajen al'amuran rayuwarsa da da'awarsa kana ɗauka malamai kwaɗayayyu ne wallahi malamai ba kwaɗayayyu ba ne fi'a ce shirbi mafi kalila a cikin malamai da suke yin haka a kowace fi'a kuma ana idan wa'ansu za su ɗauki wannan magana su ce gashi nan su ma sun faɗa to ya kamata we have to strike balance between two extreme ends wajibi ne akan litan wajibi ne akan nan wai na a takaice dole ne akan sakonnin da malam Dabiru ya isar muna fatan Allah subhanahu wataala ya yassare mana ya kuma ba da ikon sauke wannan nauyi na Allah subhanahu wataala a zan koma zuwa ga darajar alimi da mutum sako na tabbas insha Allah kan na faɗi me za a yi daga baya
ya sa na boka ban dawo tun da daga wurin taro na fito da yanzu kuma ni ya dai kake ta shin ya yi a'udhu billahi bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala anil sadati tabi'in wal ulama al amilin wal a'immat al arba'in wal mutahhirin wa muqaddimin bi ihsan ila yawm al-din tanguwa masu albarka manyan malaman masu tafsiri shugabanninmu da wannan ƙungiya mai albarka ƴan uwana ƴan agaji an gabatar da ni a mike domin jawo hankulanku a kan abubuwan da wannan kungiya ta kafa kanta. Kuma kun wannan kungiya guda uku, shugabanci, ɓangaren malamai, ɓangaren ɗan adam. Nasarorin da mai tafsiri zai samu a kan abin da aka tura shi ya gabatar, ba su samuwa mutum bai samu kyakkyawan haɗin kan wannan al'umma. Shugabanni na ƙungiyar da aka turo su, malamai na garin da ya samu, da ‘yan adadin da za su taimaka masa wajen gudanar da wannan aiki. Ko wannan ɓangare yana da nasu muhimmanci, kuma wajibi ne kowane ɓangare da ba su muhimmancinsa, da neman goyon bayansa, da haɗin kansa, wanda idan ɗaya daga ciki ba a samu haɗin kan ba za a samu tangaro ga aikin da aka tura. Alhamdulillah, muna wa Allah godiya, mun kusa misali a ƙasa baki ɗaya bisa jagorancin da wannan bawan Allah yake mana. Sheikh Abdullahi Balawo a ƙasa baki ɗaya ya yi shagararsu ga malamai da shugabanni da ‘yan adadin da suka fito daga jihohi. Kun gano irin nasarorin da wannan ƙungiya take samu na al’amuran gudanarwarta, wanda a yau ga mu Allah ya haɗa mu a wannan hawan, wanda ya san wannan wani shekarun baya ya rubi a halin da muke ciki a yanzu, jina kamar yanzu muna wancan masallaci, wanda ba wani ƙaramin ne ya ji an fara ƙarshi ya kai mun zamin a ko'ina ba mu da tunanin ko mutu ko rashin jikin cewa wannan wani zamu duniya. Yau ga ya wannan hawan wanda aka kawo shi a kowane gidan gwamnati aka samu irin wannan hall, aka ce wani taro ne, to wallahi ko kan kai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna kare wa Allah godiya, kuma wannan ya yi shagararsi a gare mu da cewar jagorancin da wannan bawan Allah yake yi ya zama abin godiya da murna da addu’a. Allah ya saka masa da alheri da wannan mutum zai jawo hankalin shugabanni daga jihohi, malamai daga jihohi, ‘yan agaji daga jihohi, da kuma tsoron Allah, ku haɗa kawunanku da ‘yan agajinku da malamanku da shugabanninku don tafiyar da wannan aiki da aka tura mu na gabatar da tafsirin wannan wata mai albarka. Domin ko babu komai jama’a, karatun turan da maliman nan suka gabatar mana a kan abin da ya shafi tafsirin da dukkan wasu abubuwa da ya shafi al’ummarmu, ya yi shagararsi a wurinmu babba, wanda ya zama na abin nazari da isar da saƙo ga al’ummarmu. Saba wa irin waɗannan abubuwa shi yake kawowa cikas ga mai dawa ya bada kawai zama ɗan adawa ba a yi adawa da shi a ɓangaren da ya zai ko aka tura shi. Don haka mu kiyaye ɗan adadin abokan aiki ne ba abokan adawa ba. Idan malamin ya ɗauki kansa a matsayi yadda ciyaman na samina ya gano abubuwa har guda bakwai a kan tunkaro da ɗanin shi ne wanda ya zama wani shakalle, amma ya haɗa shugabancin jiha, ya haɗa ‘yan agajin jiha, ya haɗa malaman jiha, to wanne karantar waye kuwaye abokan hanyu, amma da ya mai da kansa ya yi tawazu ga abin da ya zo ya yi nazari domin zakarantar, to alhamdulillah zai samu biyan bukata da goyon baya wajen al'umma da jama'ar da aka tura shi wajen su, kuma da ikon Allah zai samu nasarar da'awarsa wanda za ta shiga rumbu-rumbu shago-shago ko ina cikin al'umma a jihar da aka tura shi. A ƙarshe ina yi mana fatan alheri da cewar ‘yan agaji suna da tsare-tsarensu na abin da suka yi na tsaro ga malamin da aka tura ga malaman da suke tafsiri a kowace jiha ta Najeriya nan da wajen Najeriya. Idan ka ga wani abin da baka gane ba suka yi, to ka nemi shugaban da ya maka bayani kar ya ji a ba su bika kana fama hannun kana ‘yan agajin nan ba su san ma'ayar da suke ba. Abu ne da muka samu wannan, ko ka saka musu bawa a kan ‘yan agajin nan ba su da tireni, ‘yan agajin nan kala kala gaba. Amma in ba ka gane ba ba mu ka gane ba, tambaya wasu ma'ayar zikiri ko kwanto na za a su kai ma da ka kekwarwa ma duk da kowe ka sani ba, akwai abin da ba ka sani ba, ko ka tambaya musamman ɓangaren agaji. Idan wani ya yi maka ɗin jirgin to mana ya fi shugabansa, idan abin ya rufe shugaban har ya kai ga jarabtar jiha, shi jarabtar jiha ya ba da kowe a kan abin da ya shafi ‘yan agaji. To ɓanɓanɓan jarabtar nasu inda ya fi abokan yake 24 hours zuwa ta abokan yake ga yamin magana sai a bayan ce. Allah ya samu dashi, amma ya kowa ba ta alheri. Allah ya samu garamazan lafiya, shigar cikin lafiya, ku kai garin cikin lafiya. Allah ya tabbata ba zai ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni na ci da wani ne ya zo ka ce. Okay, to ai nan ni ko ga ya dan ma hawa san san haka. Abubuwan guda biyu ne. Akwai wani application da zan so kowane malami ya sauke shi, duk wanda yake da waya ko Android ko kuma ko iOS Apple kenan. Idan mutum ba shi da shi, sunansa Al-Bahithul Qur'ani, Al-Bahithul Qur'ani. Idan ka sauke shi kai download ɗinsa ba ya cin MB da yawa. Amfaninsa shi ne yana kunshe da mafiya yawan tafsiran da ake da su a yanzu, mafiya yawan tafsiran da ake da su a yanzu. Kuma a yau an ba mu shawara da ya kamata a ce mun zo da projecta ne muna haskawa. To ku sani cewa wannan toshin na daura a ƙarshe aka ƙirƙire shi ba iya takardun gobe ne kawai. To mun ƙirƙire shi ne a matsayin tajriba, kuma alhamdulillah da taimakon Ubangiji, sannan kuma da dafawar da ƙungiya ta yi, kuma da taimakonku gaba ɗaya, mun ɗan haƙaƙa wani abu daga cikin abin da muke so mu haƙaƙa, ko da ba mu haƙaƙa komai ba. Na tabbatar da Allah da ko da taku ɗaya ne zuwa sama in ya taka bebe ai yaran yi. to kunga kuma an nuna kuciya baka da sai muga yadda za yanzu ga tafsirar da suke ciki an ware ta kaman ummahat akwai tafsirin Tabari da na Ibn Kathir da na Qurtubi da na Bahawi sai kuma tafsirin da suke tattara aqwal an kawo guda biyu na Ibn al-Jawzi da na Mawardi sai kuma tafsirin Ibn Taymiyyah da tafsirin Ibn al-Qayyim sai kuma tafsirai general wanda suke tattara masaloli akwai na Sam'ani akwai na Makki akwai na Jamaluddin al-Qasimi akwai na Sa'adi akwai na Samarqandi akwai na Sa'alabi akwai na Siddiq Hasan Khan Fathul Bayan akwai Fathul Dajjal ga sunan tafsirai masu yawa yadda ake amfani da shi shine kana sauke shi is friendly menene ake cewa user yadda yake shine zaka ga akwai wurin ba'asi a jikin sa azan bala wa kallawa ba mutun yana sauke shi da ya gama sauke wa da abin da yake maka ce yes kai install din sa kenan to abin da zaka sai ka shigar da ayar da kake so kai bincike akan ta kana fara rubuta sunan ayar ayoyin za su zo maka da yawa sai ka zabi wacce kake so kawai misali yanzu faqad dalla dalalan ba'ida kaga da yake a cikin misali to in kana so ka bincike ta kana sa faqad dalla to sai ka maka dalalan ba'ida guda biyu na nisa'i da dalalan mubina ta cikin ahzabi to sai ka zabi wacce kake so kana dannawa to sai ka zo kasa ta ga wani tafsiri kake so karawa kana danna tafsirin sai ka maka tafsirin da bayanan in ya ishe ka ka gama dauka sai kai tafsirin sai ka danna wani tafsirin kuma za ka iya yin abun nan din sa highlighting ka danna kwafi sai ka je ka sa shi a note ko ka sa shi akan WhatsApp da yawa yanzu kwararrun masu tafsirin da suke da gandar ba su iya rubutu su printing ba ko ba su da littattafai sukan yi tahzirin tafsiri ta wannan albahithul qur'ani sai na karshe shine akwai jami'ul hadith shi kuma jami'ul hadith shine yake dan cin yan giga ko daya da wani abu ne ko wani abu shi kuma kawai ka sa jami'ul hadith kana sa shi za ka ga akwai hoton muhammadur rasulullah a cikin sa sallallahu alaihi wasallam barkin kalani kai istolin din sa shi ma yanzu kai jami'ul hadith shi kuma akwai sahih bukhari da muslim da abu daud da at-tirmidhi da nasa'i da ibn majah da sunan ad-darimi da sunan ad-darimi da kuma muwatta ta imam malik da muslim da imam ahmad al-kutub sa abu al-jami'ul kutub at-tis'a jami'ul kutub at-tis'a to shi amfani wannan shine in dai hadisi yana cikin wayannan da kan guda shida kana rubuta wata kalma fitacciya daga cikin kalmar da kai tacin zai kawo maka su a cikin littafin gaba daya sai ka zabi inda kake so in so kake kai tafriji in kai mai tafriji ne akwai inda da ka danna zai kawo maka tafriji in so kake ka tabbatar da sunayen ruwa din da shekarun haihuwar su da bangalin malamai sai ka danna bangaren ruwa idan so kake kai bincike akan sharhi to sai bukhari sun dora fatahul bari gaba daya sai muslim sun dora minhaj na imam an-nawawi sunan abi daud sun dora aun al-ba'dud na abi al-azim abadi tirmidhi sun dora tuhbatul ahwaji na al-mubarak quri sunan ibn majah da kuma sunan an-nasa'i sun dora hashiyat as-sin muwatta al-muwatta imam malik sun dora al-muntaqa na abul walid al-baji musulun da imam ahmad ne su dora shari'i akan sa ba a cikin takaitaccen lokaci in magana tana da matsala kuma in kana so ga hukuncin hadisin a gaba akwai al-hukm mafiya yawan hadisan zaka ga hukunci in Sheikh al-Albani ya taba yin magana akan hadisin za su kawo maka a takaice in sahihi ne za su sa maka sahihi in da'ifi ne za su sa maka da'ifi a takaice wannan guda biyu na so ba da gudunmawa a cikin takardar Imam Nasir da Jami'ul Kutub at-Tis'a da kuma al-Ba'ithul Qur'ani dan zai ce maka mana a wajen bayani sai mu tabbai wa inda suka saba aiki da su insha Allah za su ƙara mana gaskiya ga shi ba su da wahala
masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi da wannan ƙarin bayani yan uwa da wannan muka zo ƙarshen wannan zama na yau cikin yarda Allah